Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kwana guda bayan da jam'iyyar APC reshen jihar Edo suka ayyana dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Adams Oshomole, yanzu haka an yi kira gare shi da ya gaggawar kiran taron shugabannin jam'iyya na ƙasa ko kuwa ya yi murabus daga makamin nasa ba tare da ɓata lokaci ba. Yayin da ya rage kwanaki uku a gudanar da zaben gwamnan jihar Kogi, majalisar dattawan ƙasar nan sun amince da biyan jihar Kogin naira miliyan 10,000 a matsayin bashi da gwamnatin jihar ke bin gwamnatin tarayya. Shugaban kungiyar alarmomi na jihar Kano ya koka da yunkurin bujiro da dokar kalaman batanci da ta tanadi hukuncin kisa ko kuwa dai tara ga waɗanda aka samu da aikata wancan laifi, domin a cewar sa ta yi kama da a doki mutum a kuma hana shi kuka. Duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. Sauraro, assalamu alaikum. Khalid Shatima ne ke cewa barkanku da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya, kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Director General na ƙungiyar APC Progressive Governors Forum, Salihu Mohammed Lukman, ya buƙaci shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adams Oshomole da ya gaggauta kiran taron majalisar zattaswar jam'iyyar domin lalubo hanyoyin da za a sulhunta rigingimun da suka bi da baibaye ci gaban jam'iyyar wanda suke neman kai ta ƙasa ko kuwa dai ya yi murabus daga wannan muƙami nasa. A cikin wata sanarwa da Lukman ɗin ya fitar a Laraban nan, ya yi nunin cewar rigingimun da ke faruwa tsakanin shi Adams Oshomole da kuma gwamnan jiharsa Godwin Obaseki misali ne guda cikin tarin matsalolin da suka yi wa jam'iyyar katutu a sauran jihohin Najeriya, kuma ya ce babu wani abu da za a yi da zai kawo ƙarshensu face kiran taron shugabanni ko kuwa na dattawa ba tare da ɓata lokaci ba. Ya ce ko dai Oshomole ya girmama dokar jam'iyya ta hanyar kiran masu ruwa da tsaki domin a yi zube ban ƙwaryar matsalolin da ke fuskantar jam'iyyar ko kuwa dai ya gamsu cewar ba zai iya ba, a don haka ya shafa kansa ruwa ya soka cikin lumana. Ya ci gaba da cewa taro ne da ya kamata ake gudanar da shi duk bayan watanni hudu. Me ya hana ake gudanar da shi? Menene dalilinsa da yake tsammanin zai iya tafiyar da jam'iyya ba tare da an haɗu baki ɗaya ba? A don haka Lukman ya kira ga masu faɗa a jin jam'iyyar APC da su tsawatar wajen ganin an yi abin da ya dace domin tabbatar da maslahar jam'iyyar da kuma 'ya'yanta a kawo ƙarshen abin da ya kira shiririta da ke faruwa a yanzu haka. Har ila yau Lukman ya bayyana takaicinsa dangane da yadda ƙarfi da yaji Oshomole ke neman sako da kansa ƙasa yana tsoma baki akan harkokin jam'iyyar a jihar Edo. Baya ga nasa nauyin a ƙasa, yana watan gadidiya bai sauke shi ba yadda ya kamata, domin ya ce da ya yi abin da ya kamata a jihohin Zamfara, Adamawa da kuma jihar Rivers a zaben da ya gabata na 2019 da a yau ba wannan labarin ake yi ba. Kuma ga labarin da muke samu shine tuni shugabancin jam'iyyar reshen jihar Tasa suka yi ƙuri'ar rashin ƙarfin gwiwa a kansa wanda ya bayu da dakatar da shi daga cikin jam'iyyar a saboda katsalandan ɗinsa na ganin lallai sai ya gwada ƙwanji da gwamnan jihar sa Obaseki. Takaddama ce dai da ke faruwa a daidai lokacin da majalisar dattawan ƙasar nan ta amince da biyan naira miliyan 10,000 ga gwamnatin jihar Kogi wacce za a gudanar zaben gwamnati a ranar Asabar mai zuwa. Tuni dai tun cikin watan Oktoban bana shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya nemi amincewar majalisar domin ta bashi damar biyan waɗancan kuɗaɗe wanda suke a matsayin bashin da jihar ke bin gwamnatin tarayya na ayyukan raya ƙasa da jihar ta gudanar a madadinta. Ko da yake gabanin amincewar majalisar dattawan jam'iyyar PDP sun so su yi tutsu kan yadda aka bujuro da biyan kuɗin a daidai lokacin da ake jajiberin zaben gwamnan jihar wanda ke nuna shakkunsu akan anya babu wata nufakar sayan ƙuri'un masu zaɓe. Shugaban marasa rinjayen majalisar ta dattawa sanata Eyinaya Abaribe shi ne dai ya yi magana a madadin takwarorinsa a zauren da ya buƙaci matuƙa dai ba da wata a ƙasa ba, to kamata ya yi a bar maganar biyan kuɗin har sai mako mai zuwa kenan bayan kammala zaben gwamnan jihar, buƙatar da bata samu ba bayan da shugaban dattawan sanata Ahmad Lawan ya ka amincewa da ita tare da fayyace cewar buƙata ce dai da ke gaban zauren tun a cikin majalisa zibi na 8 wato lokacin jagorancin sanata Bukola Saraki. A don haka tsaikon ya ce ya isa haka dole ne a yi abin da ya kamata. Wannan dai ta baiwa mabiya jam'iyyar PDP a nan Kano irin su matashi Bashir Sanata damar yin tsokaci tare da nuna cewar wannan shine abin da suke guda da kasantuwar majalisa bangaren gwamnati domin magana ce dai da ba iya gwamnatin jihar Kogi kadai ke da irin wannan haƙi ba.
Majalisa ta bada kai boriya Hausun yi dakan daka shi kadaka tankadan bakin gado ba a duba bukatar talaka ba a duba maslahar al'umma sun yi da cewar jam'iyyar APC ba su da farin jinin da za su iya cin zabe sai an yi hada-hada an kare kito kudi da na gwamnatin jiha da na gwamnatin tarayya an yi hada an zo an siyi ra'ayin al'umma an bankara an kwaci zabe kamar yadda ake yi mana a jihar Kano da wasu jihohi kaga ba daidai bane ba ya kamata a ce in za a shiga siyasa a kyala al'umma su zaba ra'ayin su amma ba sai zabe ya zo sannan a fara tunanin za a bada wasu kudade wanda da can ba a bayar ba
amma ai kudin haƙin su ne ko
koda haƙin su ne mu Kano ba ma bin irin wannan bashin me yasa mu Kano ba a biya mu ba saboda ba za a sake zabe a Kano ba kamar gwamnatin Kano ce lokacin da za a sake yin zabe a gama aka ji duk wani abin ta goma shi yadda ka san gama ce kadai ma ba sai kaji an kai shi gama aka je za a yi aikin ido a gama wanda da karshe ma aka samu mutum 32 suka makance dudum wanda da suna dan gani garara garara kaga saboda ba dan Allah akai abun ba jihohi da yawa suna bin irin wannan bashin amma a zabi jihar Kogi ita kadai a ce za a ba su wannan kudin to da haka muna ganin za a yi maye fake da agana ne wannan kudin ba biyan bashi ake so ai ba so ake a siyo ƙuri'u a murda zabe sannan kuma a karkatar da ra'ayin al'umma jihar Kogi wanda kowa ya san PDP ake a dukkanin arewacin Najeriya
Matashi Bashir Sanata a cikin jam'iyyar PDP. Kalubale ne dake zuwa daidai lokacin da majalisa take nazartar dokar tsaftace kalaman batanci dake bayyana ta bangarorin al'umma kasanan daban-daban da nufin sanya tsatsauran mataki akan masu wacce dabi'a musamman ta kafafen yaɗa labarai ciki hada na zamani inda matakar dokar dai ta tabbata masu kunnan kashi ka iya fuskantar hukuncin kisa ta hanyar rataya ko ko dai tare naira miliyan 10 ya dai dangana da kaifin kalaman na kiyayya da kuma dai abin da ya biyo bayan sa Ana ramma tukulla dan dake a matsayin shugaban alarmomi a nan Kano ya ce dai wayan a cin ne ake neman kore kare daga gindin danya domin halin matsi da kuma dai kuncin rayuwa da zalla kake ciki ya fi gaban a hana shi kuka matakar dai bukatar nuna wa shugabannin gaskiya ta taso
tunda muka zabe APC muke cikin bakar azaba kowa na kara mun zabe muna ganin zamu an kai gaci wallahi duk mun koma ba san ma iya kai su ma wannan nasalabin wallahi mu da ba san iya kansa ba wallahi na Allah ka kare mana koron zamu ta cewa
yanzu ba za ku yi hakuri ku ga abin da ake shiryawa kasar wata ila wanda fi yawa ba za su bayyana ba ma sai a nan gaba
anya ni dai na gama mu na shugaba uzuri wallahi a Najeriya dai saboda an wuce shekara hudanwo ga ta wuce ba cas ba as sai wasu ma shi waye muke ana shi shugaban kasa ya mai da hankali sai ke ta taimaka musu mu muna yan uwan sa amma ba abin da ke kurin sai bakan talauce muke cikin shi wallahi
anya ka karanta dokar da ake magana tunda batu ne na cewar mutane suna sakin baki saki ba daidai a kafafen yaɗa labarai ba wai ya radio ba kadai ana ciwo shugabanni mutunci ana watakila yin abubuwan da za su raba kan al'umma kasa wasu ma suna yin kalaman da zai kawo maganar ta'addanci a kasa da sauransu baka ga abu ne mai kyau a tsaya a yi tsari mai kyau a kawo tsafta a yadda yake fadar ra'ayi
to yau sai ka wata in kaji wadu batanci na manyan huska fara yi wato an ce da na gaba kan ga zafin ruwa yanzu akwai irshin adalci da yazo kace kace wadan Najeriya yana koshi a naira 30 akwai batanci da yauce wannan
batanci ne
yo batanci ne kazo a ce wai kazo kana babban mutum kuma kana wakilin Najeriya gaba daya kana fada mashi kuma wannan ubangiran naka wanda ya turo ka kuma dama ba wasa sane ba kana cikin tsulun kuma din nan na talauci kazo kace ai kaga wannan babu batanci wallahi da wace wannan mu kuma ce muke a tsoron Allah a ce muke al'umma duk abin da kasai nan dan Najeriya wallahi yau bai san ma iya mu ba san kusan abin da ma muke ji a cikin Allah kadai sai iya kashi wallahi
amma magana cewa so kake a ce gwamnati ta zo ta raba kuɗi komi
to wai gwamnati ta raba kuɗi mu kuɗi muka ce muna so ilimin nan ya samu ƴaƴayen mu duk gasa sai
to ga ilimi kyauta nan ba
sai gantali muke ta yi
ba ka jin ilimi tilas kyauta dan Kano ne
ka wannan abin da aka fara jiyan nan ma
to shi kun gode
kusan yau kwana biyar kenan an bani buhun kuma abin da muke jira zuwa wannan gwamnatin jihar Kano alhamdulillah Allah sa wani abu ya dore mu rika jin alat kasa an ce duk za mu rika jin wani abu
alaran matikul ladan shugaban alarammomi na jihar Kano kanan da yan siyasar ta ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su tambayar rantsar da commissionerin da za su dafa wa gwamnatin Abdullahi Umar Ganduja a next level da mutane irin su Dine Falalu Fage ke cewa dai akwai bukatar tsohon kakakin majalisar dokokin Kano na yankin su yayi koyi da irin salon shugabancin Abdulaziz Garba Kafasa ta fuskar samar da hadin kai a tsakanin yan majalisar kamar yadda aka tantance komishinoni a cikin gaganin lokaci
tunda ake yin speaker a jihar Kano an yi a karamar hukumar fage amma bai taba jajircewar da wannan speaker yayi ba dama mun san abin da yayi zai aikata saboda ya taba yi a lokacin mai girma Sardaunan Kano haka ya inga tantance komishinonin nan aka yi lafiya aka gama lafiya
shi wanda kuka yi a fage an taba miko masa sunayen komishinoni bai tantance ba
ya tantance amma samun hadin kan yan majalisa su zamanto uwa daya uba daya ai aiki yanda ya dace a majalisa sai wannan speaker kowa ya yadda da kudirin da mai girma ya gauna na tantance wannan kwamishinoni shi isa wannan sifika muna ma godiya Allah ya kama babban rabo
ba wannan yake nuna cewa su ɗan amshin shata bane kamar yadda ake zargin
to wanda kaji ya faɗa ka sai ya tuhumi ɗan konkwasiya wanda suke ciki su ɗan amshin menene da wannan muke godiwa mai girma gauna
ɗan konkwasiya idan an rinjaye su ya za su sanar da wani abun yi ne
kaji a kafofin yaɗa labarai wani ɗan konkwasiya ya ce wa'annan abin da aka yi ya karya dokar tantance kwamishinoni mai girma gauna muna godiya da ka zo karamar hukuma fage ka hana mu kwamishinonin nan yau muka yadda mai girma gauna kana bukatar mu ga ya masu waye kani kawon gyara jam'iyyar APC a karamar hukuma fage
yanzu ka rasa a karamar hukuma ka amma ka zo kana murna
al'umma ne wanda aka tsaye da su zabe suka fade suka kasa ci kuma yanzu su ce a musu kwamishinoni
ragowar da aka yi bayan an yi zaben da su sun fade kuma fa
wannan kaddara ce ta fada musu ba zuwa suka yi suka yi bacci ba yau a karamar hukuma fage mai girma gauna in ka cire abba barista ka cire irin su kamarar Aminu Suleiman Goro in ka cire irin sa Bibu Salame Lemo da irin mu dake kan mu sune zasu gyara jam'iyyar APC ɗan majalisar jaha bacci suka yi basu so dama a ci zaben nan ba
yasa kuma ku kwanta
girma gauna in ka tashi yin jagoranci a karamar hukuma fage dauko Alhaji Amusu dan wawo da yake PDP ba shi jam'iyyar APC dan a gyara ta
matashi Dini Falalu daga yankin karamar hukuma fage Honorable Mahmud Muhammad Santsi shine sabon commissioner ciniki da masana'antu a jihar Kano da shi ma ya kama aiki a jiya kuma ya samu rakiya daga kusan dukkanin jagororin siyasar wannan yanki na Gabasawa da Gizawa ya mika godiyarsa ga Gwamna Abdullahi Umar Ganduje da kuma dukkanin jagorori da yace kansa a hade yake
godiya ga Gwamnan jihar Kano da Abdullahi Umar Ganduje wanda a cikin mutane sama da miliyan 15 ya tashi zaben mutane 20 da zai daga waɗanda za su fice kan gudanar
da sai Allah ya so da baki
ya hada da ni kan na fitowa ba
gaskiya Allah ya saka baki Allah ya yi baki Allah ya saka baki Allah ya yi baki
Allah ya saka baki Allah ya yi baki Allah ya saka baki Allah ya yi baki Allah ya saka baki Allah ya yi baki Allah ya saka baki Allah ya yi baki Allah ya saka baki Allah ya yi baki
Abubuwa na zahiri na san ci gaba da yadda za a ciyar da kasuwanci da masana'antu a jihar Kano wallahi a jibe muke don ku aka turo mu gurin nan don al'ummar jihar Kano aka turo mu gurin nan saboda haka ina sanar da ku cewa babu dare babu rana ni dai a gurina babu asabar babu lahira
Honorable Mahmud Muhammad Santsi Commissioner ciniki da masana'antu na jihar Kano Honorable Mahe Garba garin Danga shine shugaban karamar hukumar Gabasawa ya fayyace dalilin hadin kan da ake gani a tsakanin jagororin wannan kananan hukumomi guda biyu jam kadan bayan raka Mahmuda Santsin kama aiki a office
kusan baki dai karamar hukumar Gabasawa gilanci har da Gizawar ma kusan kowa ya fito domin biyowa ya shaida wannan biki da za a yi na rako shi wannan commissioner alal hakika idan ka dauke shi ka cokan ka daga shi a sanayarsa da muka yi da shi tun tsawon lokaci mai tsawo za ka yi da cewa shi dai wato mutum ne mai kokari mai hakuri da juriya akan al'amura da dama saboda haka wannan ta taimaka masa kwarai da gaske wajen mu'amalarsa ga jama'a wato ba shi da matsala yadda ya kamata nan wannan shine za gain kowa da kowa yana ta munna da yadda abubuwa suka faru a kansa kuma wannan halin sa ne ya jawo masa domin kowa yana munna da wannan kujera da ya samu kuma da ikon Allah muna tabbatar da cewa insha Allah dukkanin irin hadin kai da gudunmawa da shawarwari da suka dace domin ya samu nasara a wannan guri zami kuma nayi imanin shi akan kin kansa daga irin abin da ya gani bisa da jama'a suka fito a bayan nan kananan hukumomi guda biyu tabbata za ta bashi tunanin cewa sai dai ya kara akan inda yake aiwa da mu'amalarsa da jama'a.
Cewa kake kallon sa a cikin ita wannan ma'aikata ta kasuwanci, kana ga nauyi ne da zai iya sauke shi?
Eh, gaskiyar Allah muna ganin wannan kujera da aka bashi ita ce dama kusan tafi dacewa da shi. Domin na farko bayan harkoki na siyasa da yake shiga a cikin karamin hukuma, mataki na gaba da harkar kasuwanci tana daga cikin abubuwan da yake aiwatarwa. Kasuwanci siyasa, kasuwanci siyasa. Saboda haka ashe ko kaga dan an kawo shi hukumar kasuwanci da masana'antu ba muna ganin insha Allah an ajiye kwariya a gurbinta.
Honorable Mahe Garba garin danga kenan shugaban karamar kuma Gabasawa. Shi ma dai Honorable Shehu na Allah Kura dake commissioner kudi na jihar Kano. Shi ma dai ya kama aiki har ma yayin taron sa na shiga office yake godewa dukkanin jagorori da Gwamna Abdullahi Umar Ganduje da wannan dama da ya bashi domin hidimtawa al'umma. Tare da tabbatar musu da aniyarsa ta aiki tare da dukkanin masu ruwa zaki domin ganin dai kwalliya ta biya kudin sabulu.
Allah muna godiya a gare ka. Duka wa'annan ni'imomi da ka sada mu da su muna kuma addu'ar dukkan ni'imomin da isa da kowannen mu da su Allah ka inganta mana abin duk da zai cutar da mu ya cutar da addinin mu ya cutar da rayuwar mu ya cutar da mu'amalar mu ya cutar da aikin mu Allah dan girman ka Allah muna roƙon Allah kai mana maganin sa hannu guda wajibi ne na Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnatin jihar Kano shine wakilin al'ummar jihar Kano dan haka ya zama wajibi ina kira ga al'umma a duk inda suke a kai shagoranci da addu'a dan a samu damar aiwatar da aikace aikacen rayuwar kasa da kuma ci gaban rayuwar mutane muna tabbatar da al'umma cewar duk abin da zamu dangane cewar al'amuran jama'a ya inganta an samu ci gaban fiye da yadda ake tunani ina son tabbatar da ma'aikata da muka tare ne irin yadda halayya take na nagartar aiki da kulawa da biyayya da sanin ya kamata naku in ya zo ya iske mu muna kira tare da ku da rike wannan halayya a kuma jaddada ta a kuma ninka ta in Allah ta za a tare da mu da wanda muke wakilta a wannan guri da waɗanda za su taimake mu in Allah ya so ya da za ku same mu masu haɗuwa waje ɗaya don ganin cewa amana da take kawo nan mun sauke ta.
Honorable Shehu na Allah Kura commissioner kuɗi na jihar Kano. Da wannan kuma za mu ɗauki kalamai da ke bayyana ta bakin Ibrahim Ahmad Umar tsohon ɗan takarar gwamna a cikin jam'iyyar PDC wanda ya ce halin da aka tsinci kai dangane da samun awon igiya a kasuwanni da kuma unguwannin jihar Kano rashin iya sirri mahukunta ne yana mai jan hankalinsu da su yi abin da ya kamata duk da cewa dai yana fatan nasara ga tsajin kwankwasiya a kotun ɗaukar ƙara da ke Kaduna.
Lokacin tsohon gwamna injiniya Muhammad Rabi'u Kwankwaso ta Sawirar Kano birni da ƙauye duk inda ka je kaga an yanka layi babu ahu yanzu kasuwannin mu sun shiga sun ahun igiya unguwanni da dama sun shiga sun ahun igiya hatta GRA wani gurin an yi gine ya zama ahun igiya hatta stadium ya zama ahun igiya idan ka tafi titin Yola C titin da zai kai ka gidan Attahiru Jega Shehin malami a jami'a wani demokradiyyar ma ba dan yayi gaskiya an sanar da wannan ya ci bada tana har yanzu muna cikin aka na kai titin Yola guri ne da Allah ya albarkace su da manya-manyan yan kasuwa da manya-manyan professors da manya-manyan doctoci na addini da ba da kuma wanda suke a bangaren boko to amma kira da muke da hukuma ta tsara birane Kanubda lalle su je su duba gurin nan idan mutun ya fika karfi in ka sai gida sai a zo a yi maka ahun igiya kusa da gurin wanda muna ganin wannan ba daidai bane ci tunani Allah zai tambaye su akan hakkin talaka da ya ba su
kamar ya idan ita hukumar da ke tsara biranen ta sa Halima sai je gina su sai kuma ya zama awon igiya
to wannan idan hukumar da take tsara birane ta zo ta yi kamar yadda ta yi a sauran kasuwanni sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tunda mai girma gwamna ya zuba musu ido su yi duk abin da za su yi isa muka ce gwamnati ba iya ba ka dake kira da mutanen tudun Yola C wani abu ne ya shigo ku ci gaba da addu'a in kun yi sujada a wajen sallah insha Allah saura kiris daga court of appeal zuwa supreme court za ta cire miliki domin bai ci gwamnati ba a kawo wanda zai gyara muku layin ku ba tare da ahun igiya ba.
Excellency Ibrahim Ahmad Umar kenan tsohon dan takarar gwamna na cikin jam'iyyar PDC. To makalaman suna zuwa ne a daidai lokacin da shugaban cigaban yankin Walalambe wato Walalambe Youth Development Association Malam Naziru Musa Walalambe bayan godewa Gwamna Abdullahi Umar Ganduje da sake nadin Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso a matsayin commissioner raya karkara yayi kira da a dubi babban hanyar ta Walalambe dake fama da zaizayar kasa karkashin tsarin lungu kalkal.
Jaddada godiya ta da jin daɗi na da farin ciki na ga mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya sake dawo da mai girma babban commissioner a karo na biyu wato Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso agogo sarkin aiki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin wannan mulki na zagaye na biyu daga fara bayan haka muna kira ga mai girma gwamna taimake mu a wannan unguwa tamu ta Walalambe akan babbar hanyar mai wacce muke shige da fice da ita ta cikin anguwar wannan unguwa tamu ta Walalambe mai girma gwamna wannan unguwa tamu muna fama da kalubale da yawa akan wannan hanya akwai erosion da yake damun mu da hanya da yashi da ramuka da suke ciki mai girma gwamna idan ka zo kaga hanyar nan dole zaka tausaya sosai mai girma gwamna taimaka mana a zo ayi mana aiki cikin wannan hanya ta mai girma gwamna. Wannan hanya ta mu da kake gani ita ce babbar hanyar mu da muke shiga muke fita da ita a wannan unguwa ta mu ta wannan lambotoran arewa. Muna roƙon mai girma gwamna a shirin nan naka na lungu kalkal karkara assalamu alaikum zo a taimake mu a zo a duba wannan hanya ta mu. Ina so in yi kira da jan hankali ga kansilan mu na hotoran arewa. Wannan kansila da kuke ganin shi magana ta gaskiya da shi da babu duk daya ne saboda haka ina so in tabbatar masa da cewa wannan mulkin daga shi ya gama kuma in Allah ya da kujera in dai ba ta aski ba ba zai ƙara hawa ba daga ita ya gama wato ina so in ƙara ga Alhaji Dr. Lamin Sani Kawaji ya sani cewa wannan kamsila fa ba aikin da yake hotoran arewa fa yaudara ita kadai na san aikin sa a wannan mazabata mu ta hotoran arewa saboda haka da girma Alhaji Dr. Lamin Sani Kawaji algonciya man ina roko idan da yanda za a yi mana kantoma na kamsila a hotoran arewa muna neman wannan alfarmar a zo a taimake mu domin wannan kamsila namu da shi da babu duk daya ne
Malam Naziru Musa Walalambe shugaban cigaban yankin Walalambe Youth Development Association dake hotoran karamar hukumar Nasarawa Shi kuwa Mustafa Ibrahim Mai Fada ya ce zuwon gwamna Abdullahi Umar Ganduje a matsayin gwamnan Karo Karo na biyu waraka ce ga Kanawa musamman yadda hadiman sa ke tabbata tashi domin tabbatar da ganin sun fita kunyar sa
a tsarin da mai girma gona ya dauka shine kaso 95 daga cikin matasan da suka gama karatu a jihar Kano za su daina dogara da cewa sai gwamnati ta samu musu aikin yi za su dawo dogara da ayyukan da ake ci masa na kirkira kaman abin da ya shafi furniture welding da harkar aluminium fashion designers poultry farming industry da dai makamantansu dukkanin domin bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano da kuma rayuwar matasa da iyayensu da suke cikin Kano baya ga haka ina so tabbatar da al'umman jihar Kano cewa idan suka dauka ga nadin da aka yi na commissiononi wannan yana daya daga cikin hanya ta biyu da aka dauka domin bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano ka dauka Murtala Silagaru commissioner ministry for local government yayi an ga abin da yayi a cikin kananan hukumomi haka idan
sai ka ce ga abin da yayi din misali a gurguje
daga 2017 to date ministry for local government karkashin jagorancin mai girma gona commissioner permanent secretary Abbaladan Kailani sun yi ayyuka 770 wanda dukkanin su sun shafi kananan hukumomi babu karamar hukumar da ba su samu aiki kasa da 35 ba wannan ai misali ne Musa Iliyasu Kwankwaso
to aiki wani iri
ayyuka na raye kasa musamman abin da ya shafi ilimi lafiya da makamantansu ina su kai ka Musa Iliyasu Kwankwaso yayi nagartattun ayyuka a commissioner da yayi ka dauka Ibrahim Karayi ga Mutari Ishak ya kasai ga Sadiq Wali wanda aka bashi water resources ga uwa uba matashi wanda aka dauko shi aka bashi commissioner na youth and sport dukkanin su ina ganin cewa wannan zubin yayi sai tabbatar da al'umman jihar Kano cewa an zo gwamnati muhimmiya kuma gwamnati ce wadda za ta kawo musu ayyukan cigaba wadda ake kira gwamnati a bude domin raya muradin al'umman jihar Kano
Mustafa Ibrahim Mai Fada haka dai kusan wannan bayani yake bayyana ta bakin Ibrahim Mu'azzam Usman da shi ma ke yaba gwamnatin Kano kan irin ayyukan raya kasa da ake yi domin hidimtawa talaka
wannan gwamna nan ba abin da zamu ce masa sai mu ce Allah saka alkhairi ya gina katafariyar makaranta coordination center wanda take anan hanyar Naibawa wannan makaranta an yi ta ne domin a koyar da sana'o'i ga jama'ar jihar Kano kuma ina ganin wannan makaranta babu irin ta ma a Najeriya gabaki daya saboda haka wannan gwamna nan ba abin da zamu ce masa sai mu ce Allah saka mata alkhairi bayan haka ina daga cikin wa'inda aka tura mu muka je muka yi screening mu 40 a Kano state bayan haka an
screening na me
suka yi screening na su wanda za su koyar da wannan sana'o'i ga jama'a bayan haka sai ya kasance cewar dan kungila da aka dauka ya dauki wannan dawainiya ta wannan mutum 40 zuwa kasar Turai Ingila kenan ya dakushe list din sunayen wanda ainihin shine list din wanda aka fitar da shi da Kaido Service
na mutane nawa
na mutane 40
ya dakushe ya mai da shi yaya kenan
ya dakushe ya cire sunayen mutane gabaki daya wanda suka professionals ya saka sunayen da ya dace a gare shi
40 din da kai aka canja
eh gabaɗaya 40 din aka ce mu dai sunayen mu ba sa ciki
ku zuwa
mu waɗanda muke injiniyoyi wanda gwamnati ya zaba
ku nawa ne
40 ne
duk 40 din ba kwa ci
duk 40 din gaskiya ni dai akwai waɗanda na gani an sa sunan dan akwai mail list a Kaido Service wanda shine ya kamata a ci an yi amfani da shi
to me kuke so
yanda muna buƙatar gwamnatin jihar Kano ya fito ya duba ya gani shi yana tubka ana warwarewa kada wannan makaranta ta zama da cewa an turo malamai su koyar to zai kuma zama da cewa malamai ne za a koya musu domin abu ne wanda yake buƙatar professionals wanda suka san abin da suke yi
Ibrahim Mu'azzam Usman a wannan gaba a madadin ƙungiyar tsafin ɗalibai na Bayero University fannin shari'a aji na shekarar 1999 suna mika godiya ga gwamna Abdullahi Umar Ganduje game da sake nada barista Ibrahim Mukhtar a matsayin attorney general kuma commissioner na shari'a na jihar Kano a Karo na biyu suna masu yiwa gwamna da kuma commissiononi fata alheri tare da tabbatarwa gwamna Abdullahi Umar Ganduje cewa an ajiye ƙwarya ne a gurbinta zabi ne da aka yi bisa cancanta sanarwa ce dai da ke dauke da sa hannun barista Nuruddin Ado Ayagi a madadin ɗaliban fannin shari'a na jami'ar Bayero ta Kano na shekarar 1999
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Nasiru Salisu zangwane ya jagoran shirin a kuma madadin dukkanin abokan aiki Ibrahim Isak dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Umma Suleiman Sagagi Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya daga nan Freedom Radio murya jama'a.